Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Talata 22 ga watan Mayu shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16 25 da 31 a jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkamu da rana baba ya ku makeri ne tare da Maryam Dauda zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai
Ana sa ran shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in za su gana yau Talata a fadar White House. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fidda wasu jerin bukatu akan cimma yarjejeniyar makaman nukiliya da Iran. Ya kuma yi barazanar sanya tsauraran takunkumi masu karya tattalin arziki idan har Iran bata canza dabi'unta ba. Jami'an tsaron Afghanistan da dama sun mutu a kwanaki da yawa da suka kwashe suna gabza kazaman fada da 'yan Taliban a wasu gundumomin lardin Ghazni a gabashin Afghanistan.
To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa tsazu-tsazu ne hukumar cin hanci da rashawa take yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya ta EFCC ta kama wasu manyan 'yan siyasa a Sokoto.
Ana zargin su ne da sama da fadi da kuma rarraba kuɗi naira miliyan 500 rajin kaɗan kafin zaben shekara ta 2015 ba tare da amfani da hukumomin hada-hadar kuɗaɗe da suka kamata ba.
Za ku kuma ji cewar har yau ana ci gaba da zaman doya da manja tsakanin kabilun jihar Benue da Fulani makiyaya sai dai wasu da ganin tattaunawa zai iya kawo matsalaha a kan batun jihar.
Da alamu nan gaba a tunanin ku za a sake samun zaman lafiya a Benue irin na da.
It's possible domin Fulani na danan har yanzu ba suna nan a wajen fa suna neman zaman lafiya su fita daga daji su zo local government headquarters su zo su zauna idan suka ga lafiya zuwa su koma daji nasu.
To bayan haka kuma Safinatu Salisu dangi na tafi da shirin ta na noma tushen arziki. To duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ana sa ran shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in za su gana yau Talata a fadar White House a daidai lokacin da ake ci gaba da samun rashin kwarin gwiwa game da aiwatar da taron koli tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa a cikin nasara da kuma rashin tabbas akan yiwuwar taron kamar yadda aka shirya. A lokacin ganawar ta sa'o'i biyu da ake shirin yi yau Talata ana sa ran mun zai yi kokarin tabbatarwa Trump cewa taron kolin da ake shirin yi wata mai zuwa da shugaban Koriya ta Arewa na iya cimma nasara mai cike da tarihi. Daraktan ayyuka akan Koriya a cibiyar Wilson da ke birnin Washington, John Lee, ya ce ina kyautata zaton shugaba Trump na da wasu tambayoyi masu mahimmanci sosai da zai yi wa shugaba Moon wanda zai so ya tambaye su idan sun kebe bisa ga rashin tabbas akan abin da Koriya ta Arewa za ta amince da shi. Duba kuma da matakin da kasar ta dauka kwanan nan na yin barazanar soke zuwa taron kolin da za a yi ranar 12 ga watan Yuni. Shugaba Trump ya sha tambayar hadimansa da wasu shugabannin kasashen waje akan ko ya ci gaba da shirin zuwa Singapore don ya gana da Kim ko a'a a cewar jami'ai daga Amurka da kuma kasashen waje. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fidda wasu jerin bukatu akan cimma yarjejeniyar makaman nukiliya da Iran. Ya kuma yi barazanar sanya tsauraran takunkumi masu karya tattalin arziki idan har Iran bata canza dabi'unta ba. Wannan sabon gargadin na zuwa ne a wani jawabi da ya bayyana tsarin gwamnatin Trump biyo bayan matakin da Amurka ta dauka na fita daga yarjejeniyar makaman nukiliya. Tabbas wannan zai kasance takunkumi mai tsanani da aka taba sanyawa a tarihi idan muka kammala. Bayan takunkumin mu ya fara aiki, Iran za ta ji jiki wajen kokarin ceto tattalin arzikinta a cewar Pompeo. Jawabin Pompeo na zaman wani yunkuri na fidda manufofin Amurka na ci gaba bayan da shugaba Donald Trump ya fidda kasar daga yarjejeniyar makaman nukiliya Iran a farkon watan nan. Sai dai ba a fayyace iya matsin lambar da Amurka za ta iya yi ba tare da kasashen Turai ba da ke aiki da Iran don ceto yarjejeniyar ta nukiliya. makon da ya gabata kungiyar tarayyar Turai ta fara wani shiri wanda zai kare kamfanonin kasashen Turai da za su so su yi kasuwanci a Iran. Jami'an tsaron Afghanistan da dama sun mutu a kwanaki da yawa da suka kwashe suna gwabza kazamin fada da ƴan Taliban a wasu gundumomin lardin Ghazni a gabashin Afghanistan. Wani jami'in lardin Ghazni ya faɗa yau Talata cewa ƴan kungiyar Taliban sun iya kwace gundumomi biyu, Jagatu da Taihak, bayan wani mummunan fada a daren jiya. Wani jami'in gunduma Latifa Akbar ya ce ƴan sanda 20 ciki har da shugaban rundunar ƴan sandan gundumar da kuma komandan ƴan sanda na musamman na Dehak duk sun mutu a fadan da aka yi. Sai dai gwamnatin Afghanistan ta tabbatar da mutuwar mutane 12 kawai. Mayakan Taliban sun kuma kashe wasu jami'an tsaro guda 20 a lokacin fadan a gunduma ta uku a Jristan, inda mayakan suka iya yi wa gidan shugaban gundumar kawanya shekaran jiya Lahadi. Amma dakaran tsaro na musamman da aka girki don su taimakawa jami'an tsaron da ke wurin sun fatattaki mayakan. Mai magana da yawun dakaran da suka yi fadan ya ce duk gine-ginen gwamnati na karkashin ikon su yanzu. Ya kuma yi kirarin cewa dakaran tsaron sun kashe ƴan Taliban 10 a fadan da aka yi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon Prime Minister kasar Malaysia Najib Razak ya amsa tambayoyi yau Talata daga hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa ta kasar a zaman wani sabon bincike akan badakalar wasu makudan kudade da suka shafi asusun raya kasar na kamfanin 1MDB. Shugaban hukumar Muhammad Shukri Abdul ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ya kira Najib don ya amsa tambayoyi amma ba za a kama shi ba yau Talata. Masu bincike suna so su san dalilin tura kuɗi dala miliyan 10 daga wani sashi na kamfanin 1MBD zuwa bankin Najib. Waɗannan kuɗaɗen kaɗan ne daga cikin abin da ma'aikatar shari'a a Amurka take zargin Najib ya sace daga asusun, wato kuɗi dala miliyan 4,500. Najib dai ya musanta wannan zargin. Badakalar kuɗin ta taka muhimmiyar rawa a kayan da haɗakar jam'iyyar da ta dade tana mulki a ƙasar ta sha a zaben da aka yi a cikin farkon watan nan, wanda ya maido da tsohon shugaba Muhassar Muhammad akan karagar mulki. Muhassar ya yi alƙawarin buɗe sabon bincike akan badakalar asusun na kamfanin 1MDB. Cutar Ebola da ta kashe sama da mutane 20 a arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo tana iya yin barna kamar yadda aka yi fama da ita shekarun baya a Afirka ta Yamma idan ba a dauki matakai ba. Sai dai masu agajin farko sun ce a wannan karan lamarin ya saki sabili da sun samu maganin rigakafi yanzu da ba a iya amfani da shi ba a shekara ta 2013 lokacin da aka samu bullar cutar Ebola a farko a kasar Guinea. Kamfanin sarrafa magunguna na Mark ya tura maganin rigakafi da ake kira V920 guda 8,600 zuwa yankin da cutar ta bulla. An yi gwajin maganin rigakafin a matakai uku, sai dai zuwa yanzu babu kasar da ta ba da lasisin amfani da shi. Kakakin hukumar lafiya ta duniya ya shaidawa muryar Amurka cewa hukumar za ta yi amfani da maganin rigakafin a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo. Kawo yanzu maganin rigakafin V920 ya hana kowa kamuwa da cutar ta Ebola. A lokacin da aka yi gwajin maganin a shekarar ta 2015, babu ko mutum ɗaya daga cikin mutane 500,837 da aka yi wa rigakafin da yi rashin lafiya.
Maryam Dauda kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, hukumar yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya ta EFCC ta cafke wasu manyan 'yan siyasa a jihar Sokoto da suka hada da tsohon mataimakin gwamna kuma tsohon ministan ruwa na Najeriya Muktari Shagari da tsohon dan takarar gwamnan jam'iyyar PDP Abdullah Wali. sai kuma wato waɗannan mutane an kaba su ne akan badakallar fiye da naira miliyan 500 wanda suka karba daga tsohuwar ministan mai ta Najeriya Dizani Madoke daga Sokoto ga Murtala Faruk Sanyinna da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Mutane hudun da hukumar ta EFCC ta gurfanar tare da tsohon mataimakin gwamna Mutari Shagari a babbar kotun tarayya a Sokoto sun hada da shugaban jam'iyyar PDP na jihar Ibrahim Mil Goma da tsohon dan takarar gwamna na jam'iyyar Abdullahi Wali kazalika da wasu jigajigan jam'iyyar biyu Ibrahim Gidado da Nasiru Dalhatu Bafarawa. An caji mutanen da laifuka biyar da suka shafi badakalar kudade ta tsohon ministan man fetur Dizani Madoke da adadin su ya kai naira miliyan 500. Barista Johnson Ojobani shine jagoran ayarin lauyoyin hukumar EFCC a zaman kotun.
On charges bordering on money laundering, some of 500 million naira that was disputed among the defendants sometime shortly before the 2015 election.
Yace ana zargin su ne da sama da fadi da kuma rarraba kudi naira miliyan 500 rajim kadan kafin zaben shekara ta 2015 ba tare da amfani da hukumomin hada-hadar kudade da suka kamata ba. An rarraba kudaden ne miliyoyi ba ta hanyar banki ba wanda ya saba wa doka. Wannan kuma sashe ne na kudaden da ake zargin Dizani ta yi awon gaba da su ne ta kuma rarraba su kafin gudanar da zaben shekara ta 2015. Dukkan waɗanda ake zargin dai sun ki karba cajin laifukan da ake musu. To sai dai bayan tafka muhawara tsakanin lauyoyin da ke gabatar da kara da kuma na waɗanda ake karar, alƙalin kotun mai shari'a Sale Kogo Idrisa ya dage zaman sauraren karar zuwa GB Alamis domin yanke hukuncin kotu dangane da buƙatar bada belin waɗanda ake tuhumar. Haka kuma alƙalin ya bada umarnin ci gaba da tsare su a ofishin rundunar 'yan sandan jihar ta Sokoto har ya zuwa ranar ta Alamis. Lauyan ɗaya daga cikin waɗanda ake tuhumar wato mataimakin gwamna Mutari Shagari, barista Ibrahim Idris, ya bayyana ra'ayinsa akan matakin na kotu.
Well, I mean, the issue of bail is squarely within the discretion of the court.
Yace dama ba da beli ra'ayi ne na kotu idan ta ga ya dace za ta bayar, to amma yanzu suna da sa'o'i 48 ne domin su yi nazarin buƙatar tamu ta karɓar beli kuma shine kotun ta basu, suna da yanci kuma abin da ya faru a yau yayi daidai da tanadin doka.
So what transpired today brilliant was in line with the law.
An gudanar da zaman na kotun ne a cikin matakan tsaro duk da yake magoya bayan waɗanda ake tuhumar sun yi cincirin do domin halartar zaman kotun. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Babu ishara ce ma wani yayi gida yayi moto da mata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na
kuma da Allah gaida Murtala Faruk Sanyinna. Ana ci gaba da tada jijiyoyin wuya tsakanin kabilun jihar Benue da kungiyar mai ta Allah Kautal Hore akan dokokin kiwo da aka kafa a jihar, sai dai akwai waɗanda suke kyautar zaton tattaunawa zai kai ga samun fahimtar juna. Ga rahoton Nasiru Adamu Elikaya akan haka.
Shugabannin kabilar Tibi karkashin Chief Edward Ujege sun zargi gwamnatin Najeriya da daurewa ɗaya daga kungiyoyin Fulani makiyaya mai ta Allah Kautal Hore baya kan rikicin na Benue, inda suka aza alhakin abinda suka ce kisan kare dangi kan kungiyar. Jagororin Tibin dai sun fidda matsayar ce a wata sanarwa a Kaduna. Sanarwar ta zargi gwamnatin Najeriya da kin ayyana kungiyar mai yatti Allah Kautal Hore da kungiyar 'yan ta'adda ta hanyar fakewa da kin jinin dokar hana kiwo a fili da yin abin da suka ce kisan kare dangi kan Tibi. Azantawa ta musamman ɗan kabila ta biyu mafi girma a Benue, wato kabilar Idoma, Mr. Anthony Oda ya ce in an bi tarihi za a iya samun sulhu.
Da Fulani sai ce wai Tibi ya kashe mishi shanu, sai Tibi ya ce munci, sai mu dinga kira Tibi munci da wasa. To Fulani kuma a gan Fulani a mishi wasa, ashe shi mutumin daji, ana rena shi na ce mutumin daji bai da gida, ana wasa da shi haka muke. To amma dai this government na Nigeria su duba kan yaka kasa, especially in the northern part, daga Burkina Faso zuwa Mali zuwa Niger, domin shi sarkin Fulani na Kaduna state gaba daya me yace la ya ce wai su ma da kansu ma ba su ji daji irin mutane wanda suke gan suna shiga musu ba.
Da alamu nan gaba a tunaninku za a sake samun zaman lafiya a Benue irin na da?
It's possible domin Fulani na dan nan har yanzu ba suna nan a wajen fa, su suna neman zaman lafiya, su fita daga daji su zo local government headquarters su zo su zo na, idan suka gan lafiya su koma daji nasu. su.
Take shugaban kungiyar Meti Allah Kautal Hore Bello Badejo yayi watsi da zargin da bayyana cewa shigar da gwamnatin Benue kara kotu ne don soke dokar ranar kiwo ya jawo musu tsana daga tibi. Yana mai ikirarin cewa kun iyali ɗaya na Fulani a Benue da ya rasa shanu miliyan 1.
Wanda ya rubuta ma hukumomi, ya rubuta ma IG, ya rubuta ma shugaban kasa akan doka, ya nuna bai gamsu da ita ba, shi ne zai sake dawowa kuma ya je ya yi tashin hankali. To a duk membobin mu gaba ɗaya babu dan tashin hankali ko ya ba mu da dan ta'adda ko guda ɗaya dan bindiga a cikin kungiyar mu. Karya ne suke mana, ba mu da halaka da yan ta'adda tun da muka tafi kotu suke ta surutu a kanmu, amma daga ƙarshe su ba a ga kamawa, kiba zan ake kamawa da bindigogi kuma kowa yana ganin su, duk duniya suna ganin su, wasu kuma suna ayyana irin mutane ma da suke ta ba su bindigogi. Babu Fulani ko guda ɗaya har yanzu wanda mu dai ba mu gani ba. Ba mu cikin wannan yan ta'adda, ba mu tare da yan ta'adda, ko kungiyar mu ba ta da wani halaka da duk bindiga a faɗin Najeriya ko a duniya gaba ɗaya ba ta tare da su. Abinda sai muka duba dokar da ta sabawa a Fulani za ta ci gaba da karar da Fulani, abinda kuma muke tsoron shi ya zai faru domin Fulani da yawa sun rasa dabbobi.
Gwamnatin Najeriya ta sha musanta fifita wani bangare kan wani ta fuskar kabila, addini ko siyasa. Nasiru Adamuli kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu Elaikaya. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington. Yanzu ku ƙarfe 11 ne da minti 16 na rana. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Safinatu Sada Sodaki zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon za ku ji ƙarshen tattaunawarmu da Dr. Marzuk Abubakar Ungogo, likitan dabbobi kuma malami a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Idan masu sauraro ba su manta ba, makon da ya gabata mun tsaya inda na yi mishi tambaya akan yadda ake saurin yanka dabba idan ba ta da lafiya. Ga yadda ya amsa mana.
Da farko dai akwai buƙatar mutane su san cewa kalmar da kaso 70 cikin 100 na wasu nau'in cututtuka wanda ƙwayoyin cututtuka ne ke cutarwa. Mutane da dabbobi sun yi masharaka a tsakaninsu. Akwai cututtuka da dama wanda mutum zai iya sa wa dabba, sannan kuma dabba za ta iya sa wa mutum, kuma ana iya suna yaduwa ne ta fannin ko dai kai mu'amala da su na ka taɓa su idan suna da wannan cutar, ko kuma ka ci naman su ko ka sha madararsu. Wannan cututtukan suna da yawa, sun haɗa tun daga kan tarin fuka, akwai wanda ake kira anthrax, haka dai suna nan da dama, har wannan cutar da muke kira wannan cutar ta wanda kwanan nan aka samu ibtila'in ta Ebola. Duka akwai nau'i ne na cututtuka wanda ko dai dabbobin gida ko kuma na waje za su iya yaɗa wa mutum, shi ma mutum zai yaɗa wa dabba. To mutane abin da za su lura shi ne, baka san sai a matsayinka na wanda ba likitan dabba ba ko kuma ba ma'aikacin lafiya ba, baka san me matsalar dabba ba, kuma baka san wata kalar cuta take fama da ita ba. Allah, ita wannan cutar za ta iya shafar ka ko ba za ta iya shafar ka ba. To akwai abin da ya fi dace ya fi cancanta ka yi shi ne ka kira likita ya duba maka ya gani cewa ya za a yi wannan, za a iya yanka ta ne ko ba za a yanka ta ba. Za ki ga idan kika je abbatuwa za ki ga akwai mayanka kenan ko? Za ki ga akwai dabbobin ma da idan an yanka sun a yanka su sai ƙwararriya su ba. Idan aka yanka ɗin ba shi kansa naman sai an kanne shi, an dudduga shi, an bincike shi, an tabbatar cewa wannan za a iya ci ko ba za a iya ci ba. Sai da a gida aka zo aka abin nan. Kaga dabba ka ba ta da lafiya aka ce kawo ka aka zo aka kawo ka aka yanka, ba a yi wannan binciken ba, aka zo aka wanke aka saka a tukunya, aikin ga akwai matsala.
Gaskiya
kuma akwai wani kuskure da muke yi, muke wai tunanin cewa kowace cuta idan har an dafa nama to za a abin nan za a samu sauki. So matakin da fasan ruwa dai kin ga a iya cewa mataki na tsaki da ake cewa 400 degrees centigrade. A wannan matakin akwai kwayoyin cututtuka da dama wanda ba za su mutu ba. Haka akwai dudan haka rake ko an dafa fiye da wannan ma matakin zafin za ki ga akwai kwayoyin cututtukan da ko me za a yi mishi ba za su mutu ba. Akwai wanda ba zafin su ke su. Abubuwan da suke bukata a wajen za su ga hankalinsu a kwance yaransu za su makaranta sannan su kanke su fi samun ci gaba. Sannan ita ƙasa kanta za ki ga za mu iya kula da cututtuka yadda muke yi. Saboda za ki ga yanzu an samu cuta a Kano sai ki ga gobe-gobe ta shiga karkara. Jibi-jibi ta shiga Nijar. Wataƙila daga Mata da sun zuwa Kano Kamaru za ki ga an shigo mana da wata cuta. Duka wannan yawon da dabbobi suke yi ba tare da ka'ida ba ko ba tare da kula ba za ki ga duk waɗannan matsaloli da suke shafar mu sannan kuma suke shafar ilimin yaranmu.
To mun gode kwarai dakta. Daga ƙarshe wani wata shawara zaka ba matasa na ba wanda ba su da sha'awar karatun likitan dabbobi su koma mishi saboda kamar yadda kace da kai karancin shi kuma yanzu ana ganin amfanin kiwo ana yin shi wata shawara zaka ba matasa kan aikin likitan dabbobi?
Tabbas harkar likitancin dabbobi harka ce da akwai damar miki da dama wanda in kin tambayi dama matashi zai ce na san kuɗi shi kansa kuɗin zai iya samu ta nan yadda harkoki da dama wanda yake ganin kuɗin a can. Sannan kuma idan suna yake nema zai samu sunan. Shi abin da mutum yake nema a cikin harkar likitancin dabbobi zai iya samu a matsayin shi na matashi. Sannan kuma a halin yanzu ma za ki ga ƙasar nan da take ƙoƙarin bunƙasa tattalin arzikinta ta wasu fannoni na noma da kiwo za ki ga a fiye da kowane lokaci su likitocin dabbobi da malaman gona wanda suka karanci harkar ilimin gona za ki ga daman maki suna buɗe musu fiye da wasu harkoki da dama. Ya kasance dai matashi dama akwai buƙatar ya dinga kallon ina take ci shiga harka sannan kuma tun ya sani cewa wannan ɗin tana ci sannan kuma fiye da wasu sana'o'i da za su iya cirki ta a waje ɗaya. Ita sana'ar likitancin dabbobi tana da abin da ake kira variety wa kala-kala wanda za ka yi cikin nishaɗi kuma in ka gaji da wannan ka yi wannan za ki ga ka zo asibiti yau yanzu ka kalli kare ka duba kare an jima kaɗan kuma kana san kana duba masu da ka gama kuma watakila gobe an kawo maka shanuwa watakila kana ka tafi ka yi rafuni sauransu.
To madalla Dr. Marzuk Ongoggo wannan ya kawo mu ƙarshen tattaunawar mu da shi da fatan masu sauraro sun karu da wannan tattaunawar sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Rezas Gresham wadda ta hada mana sauti ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa a sha ruwa lafiya.
Madalla a gaida Safina da bakon nata. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Saƙon farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Haruna Boda Inkaibu da Babagana Alhaji Nucewa Cakar. Suka ce nasarar daƙile yunƙurin kai harin ƙunar baƙin wake da wata 'yar ta'adda ta yi niyyar kaiwa wani masallaci a ƙaramar hukumar Gujba da ke jihar Yobe. Haka abin farin ciki ne da kuma godiya ga Allah buwaye gagara misali. Domin inda a ce ta samu cimma wannan mummunan nufin nata, to Allah ne kaɗai ya san mutanen da za su kalwanta da kuma jikkata. Muna fatan Allah ya cigaba da tona asirin irin waɗannan mugayen mutanen kuma ya shiga tsakanin nagari da mugu. Amin. Sai saƙon Yusuf M. Ramadan mai gombawa daga jihar Gombe, Najeriya. Ya ce assalamu alaikum muryar Amurka. Ku bani dama in yi kira ga gwamnan jihar mu na Gombe, wato Alhaji Ibrahim Hassan Dangombo, Talban Gombe. Ya kamata ya samar mana da kamfani a jihar Gombe domin bunƙasa tattalin jihar Gombe da kewaye. A ƙarshe nake fatan gwamnan ya ji wannan kira nawa. Amin. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku bani dama a yau domin in yi kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya. ya kamata mu yi amfani da wannan wata na Ramadan domin yi mu kasar mu addu'ar samun zaman lafiya da ƙarshen duk wani dan ta'adda da ta'addanci a kasar da fatan Allah ka ƙara tsona asirin duk mai hannu a kashin rayukan jama'a da garkuwa da su amin sako daga Usman Malika mai ruwa road funtuwa sai sakon ƙarshe yace assalamu alaikum sashen Hausa na VOA dan Allah ku bani dama in yi jinjina ga gwamnati masar na jihar Katsina akan fara bada abinci ga ƴan makarantar secondary a fadin jihar Katsina babu shakka wannan wata hanya ce ta inganta harkar ilimi ga kuma samar da aikin yi ga masu dafa abincin ina fatan Allah ya sa alheri amin sako daga Hassan Dogon Faci ba tsarin jihar Katsina
to madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku nasihar Ramadan
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم jama'a assalamu alaikum nini sunusi ahmad kutama ubangiji yana cewa wa man yu'azzim hurmatullahi fa huwa khairun lahu inda rabbi wa uhillat lakum al-an'amu illa ma yutli alaikum fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawl az-zur zalik wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub allahu la umrni da girmama al-farma ta ubangiji da kuma girmama kayan bautar Allah yana daga tsoron Allah da yake zuciyar mutum to saboda haka ya kamata ga mumini ya girmama alfarma ta watan Ramadan ya kiyaye daga sabawa Allah a cikin sa ya shagaltu da bautawa Allah a cikin sa kaman karatu alqur'ani da tasbihi da zikiri da salatin annabi Allah ya faɗa wa annabi Musa yace ni zan ba al'ummar annabi Muhammadu haske guda biyu dan kar wasu duhu guda biyu su same su su cutar da su sai annabi Musa ya ce ya ubangiji waɗannan haskake ne guda biyu da zaka ba su sai ubangiji ya ce na ba hasken wata Ramadan da kuma hasken alqur'ani sai annabi Musa ya ce ya ubangiji waɗannan dufai ne guda biyu da zasu cuce su sai ya ce duhun kabari da kuma duhun ranan tashin kiyama to sallallahu alazim
to ma dalla Allah karba mana yanzu kuma ga labarai a takaice
to a takaice ana sa ran shugaban Amerika Donald Trump da shugaban Korea ta Kudu Moon Jae-in za su gana yau Talata a fadar White House a daidai lokacin da ake ci gaba da samun rashin kwarin gwiwa game da aiwatar da taron koli tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa a cikin nasara da kuma rashin tabbas akan yiwuwar taron kamar yadda aka shirya a lokacin ganawar ta sa'o'i biyu da ake shirin yi yau Talata ana sa ran Moon zai yi kokarin tabbatarwa Trump cewa taron kolin da ake shirin yi wata mai zuwa da shugaban Koriya ta Arewa na iya cimma nasara mai cike da tarihi Daraktan ayyuka na Koriya a cibiyar Wilson da ke birnin Washington, Jan Lee, ya ce ina kyautata zaton shugaba Trump na da wasu tambayoyi masu muhimmanci sosai da zai yi wa shugaba Moon wanda zai so ya tambaye su idan sun kebe bisa ga rashin tabbas akan abin da Koriya ta Arewa za ta amince da shi duba kuma da matakin da kasar ta dauka kwanan nan na yin barazanar soke zuwa taron kolin wanda za a yi ranar 12 ga watan Yuni. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fadda wasu jerin bukatu akan cimma yarjejeniyar makaman nukiliya da Iran. Ya kuma yi barazanar sanya tsauraran takunkumi masu karya tattalin arziki idan har Iran bata canza dabi'unta ba. Wannan sabon gargadin na zuwa ne a wani jawabi da ya bayyana tsarin gwamnatin Trump biyo bayan matakin da Amurka ta dauka na fita daga yarjejeniyar makaman nukiliya. Tabbas wannan zai kasance takunkumi mai tsanani da aka taba sanyawa a tarihi idan muka kammala bayan takunkumin ya fara aiki Iran za ta jijiki wajen kokarin ceto tattalin arzikinta.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan la'asar. Sai kuma can dare za a ji mu dauki da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin
Maryam Dauda
da ta taimaka muka gabatar da shiri sai kuma Julie Gresham da ta shirya kuma ta bada umurni. Da injiniya mu na wannan ranan Rob McLean baba ya kuma kire ne yake sallama da ku daga nan Washington DC a huta lafiya sai a dakacin shirin yau da gobe